yanzu muna kan maudu'in mu na gyara kundin tsarin mulkin Najeriya inda aka samu jihohi uku ne kacal suka amince daga arewa sannan aka samu jihohi takwas daga kudu da gabashin kasar yau zamu tashi ne inda Sa'idu Samba captain yake bayani akan karewa yara haƙoƙin su Sa'idu gareka
duk al'umman da ta ginu babu ilimi wallahi raunaniya al'umma ce saboda haka arewacin Najeriya dole Najeriya ta alfahari da mutanen arewa domin ta kafa turba mai kyau a Najeriya wanda ba za a taɓa manta irin su Sardauna su tafa balewa ba to bai yiwa kai da kake mutumin kirji ka waye gari ka dawo mutumin banza mutumin da yake mutumin kirji ya za a yi a ce al'adar sa ya lalace in ba da yaddan wasu ake irin wannan abun ba ina al'umma za ta yi rayu ta zama mutumiyar kirji ba tare da ilimi yanzu ni idan ni na zama kinnafa yanzu aka kashe shin yayana su ma kinnafa ne ko kuma su ma masu laifi ne waɗannan tarin yaran da kake ganin su a arewacin Najeriya gwamnatin Najeriya suna da yancin a kare musu yancin su a Najeriya amma an bar su cikin wahala tsawon shekara 13 yanzu suna nan a wahala ba makaranta ba karatu babu abinci babu yunwa da kake kallo yunwa yana sa ta'addanci yunwa yana sa laifi an bar su ba ilimi ba kulawa ba lafiya babu komai saboda haka wannan abun ya kamata sarakunan arewa malaman arewa masu mulki arewa masu ilimin arewa da duk wanda sani wanda yake da ruwa da tsakiya a arewacin Najeriya gara dogon baccin da kowa ya bude idan sai gane gari ya waye masa cewa shekaru masu zuwa ni mai magana nan mai yiwa bana rayuwa lokacin shekaru masu zuwa masifar da zata biyo su ta fi na kinnafa zabo ko harama domin waɗannan yaran da suke tasowa ba galiu daga maraici abu uku zuwa hudu na taruwa kan yaro kwaya daya babu uwa ba uba daga maraici sai ya tsalle ya zama mara galiu yana cikin maraici ba uwa ba uba sai ya zama mara galiu ya zama nagarran ba a layi yana tsance tsance yana yawo kaga abu biyu uku ba ilimi ba mai cewa bari ba mai cuwayi saboda haka ka je ka ga inda yara suke fama abu ne sai dauko na magana waɗannan kokon da ake ta yi na yin ɗan sandan jihohi sannan kuma da kokuwan neman takarkaru da ake ta yi da maganan majalisu da ake yi ni a irina da nake zaune bai amfanar da ni wani abu ba domin waɗanda zai amfane su ba sa sanin ana yin wannan abun ya zama dole al'umman arewacin Najeriya ba wai san kai nake ba nake ware arewa domin Hausa sun ce idan zaka tsabi zafin wuta to tambayi tsere domin tsere yake jikin wuta shi yake jin zafin wuta yanzu rashin tsaro da rashin ilimi shi yake tattare da ƴan arewa saboda haka duk wanda zai zo neman takara ya kamata ta al'umma su zama kashi magana baki da shi a yi rubutu bisa ka'ida koda kotu a shigar me za kai mana dole ne a fuskanci ilimi ba al'umma da ta zauna babu ilimi ayan takarkarin nan ba wai yawon ba banza su dinga yi suna zuwa wajen mutane ba abinda ake magana shekara 60 baya su zo suna maimaita shi yanzu ilimin ma da ake magana tsohon yayin ma a jaddada shi bai jaddadu ba wanda duniya yanzu ta koma ilimin zamani ake ma mu tsohon ilimin ma yanzu an ce an rantse da Allah ba za a yi ba tunda za a je makarantu gidaje a kwashe yara saboda haka ƴan sandan jihohi kuma in dai har za a taɓa yin ɗan sanda irin su Abba Kyari wanda yake kama ƴan ta'addar da dumuce gani wanda ake nema a shafa musu mai a musu gata muna kallon mutane ƴan ta'adda da laifukan da suke kuma ɗan sanda irin wannan da yake kokari har aka samu IRT team irin wannan yanzu me yasa to ba za a inganta ƴan sandan Najeriya a samar musu da kayayyaki waɗancan mutanen da ake tserewa ake tafiya wajen su waɗannan turawan fa ba aljanu bane su mutane ne irin su irin mu kawai farin fata ne kuma ilimin ba ya sun fi mu ba saboda haka abinda muke kallo shine cin hanci da rashawa suka kauda to tambayar da zan yi shine na farko waɗannan yaran da suke zaune a arewacin Najeriya menene mafita a tattare da su baron su da aka yi a watsi babu ilimi babu kulawa gwamnati ba ta waiwaye su ta duba menene za a musu ba
jama'a assalamu alaikum sunana Saminu Dauda mabucin sauraron murya Amurka inda muka taru a nan abinda ake tattaunawa Allah ya sa ya amfane mu kuma ya amfani kasar mu Najeriya baki ɗaya na farko maganan ɗan sanda na jihohi a gaskiya ni bana goyon bayan wannan ko ma za a yi shi ba yanzu ba idan aka ce za a yi wannan abu yanzu to gwamnati zai yi abin da ya ga dama haka bangaren shari'a a yanzu ma ga maganan a ba lokal gwamnatin kudaden su ma ya gagara mutumin da zai shekara 4 ko shekara 8 in ba san kai ba ya abin da zai amfani jama'a ba zai bari ayi ba sannan kuma maganan rushe ɗan majalisa wato sanar da ni ina goyon bayan yanda za a hada su wuri guda amma tambayar da zai akai a nan menene mafitatai na za a bi. Sannan kuma ina goyon bayan a kafa kungiyoyi na arewa wanda za su dinga tunkarin waɗannan mutanen abubuwan da ya kamata su dinga watalaka. Kungiyoyi wanda yake ba ruwansu da siyasa, ba ruwansu da addini, arewa suka sani, Najeriya suka sani. Kuma a gaskiya kamar yadda ya faɗa wanda ya magana ƙarshe, halin da muke ciki sai mun koma ga Allah. Duk abin da za a yi a ƙasar nan mun kauce wa Ubangiji sai mun koma ga Allah. Da fatan Ubangiji Allah ya sa mu gane, Allah kuma ya sa mu koma kan hanyar da za mu ceci ƙasar nan baki ɗaya. Allah ya sa mu dace ta magana kenan insha Allah.
Idan mu wajen shi Right Honorable Inuwa Garba ya ba da amsar da ta shafi tambayoyin da ake masa, ina jin sabo Imamu Gasho ne, sai Mamu Balarabe ko ina jin ya shafi shi Barista Mai Nasara ne. Eh, bari mu fara daga nan. Allah dai ina jin mun ba da amsar shi ba wannan.
To alhamdulillah, tambayar da shi dan waye kan magana, menene alfanu ko menene mahanga na State Police? State Police kamar yadda last mai magana ya magana, a ƙasa irin wannan ta Najeriya a yanzu yana da fuskoki da dama, wanda shi yasa masu dogon hange da dogon lissafi suke tsoro sa, suna ga kaman idan aka same shi zai bada wani koba, zai bude wata kofa da demokradiyyar ma za a dakushe ta, za a rasa opposition, don ba wanda ya sai ce gwamna a'a, ba wanda ya sai ce gwamna ya nuna gwamna ya tsa ko da anya abin da ba daidai ba, domin za su yi amfani da shi. Na biyu shine maganan still maganan judicial council na bangaren shari'a wanda ake so ya dawo karkashin state. Duk wannan abubuwan a irin wannan lokaci ba sune abubuwan da ya kamata a maida hankali akai ba. Barin dauki gefe da muka yi magana na Child Right Act dazu, iya da kyau a irin halin da Najeriya take ciki, da a ce a irin wannan lokaci cikin irin dokoki da za a yi a Najeriya an dubi fuska da ya shafi makomar yara masu tasowa nan, a yi dokoki akai. Ita madam ta yi magana akan irin yadda ake wa ƴaƴa mata fyaɗe, ba ƴaƴa mata fyaɗe ake wa ba a yanzu a Najeriya, an kai ga ƴaƴa maza ma ana musu fyaɗe, maza suna fyaɗe, mata suna fyaɗe, ana kama babban mutum namiji ya kama yaro ya masa fyaɗe ne, ana kama mace babba ta kama yaro ƙarami ta tusasa shi wurin amfani da shi don biyan buƙatan kanta da makamantansu, duk waɗannan su da su fyaɗe ne, wannan yana ruguza martaba da kimar ɗan adam musamman matashi ko yaro. To su waye ake wa abun? Marasa galihu ne. In an yi fyaɗe wa mutum 100 za ka samu 99 ƴaƴa ne wanda ba su da makama, ba su da galihu. Irin ƴaƴan dai mutanen nan da aka yi magana waɗanda walau iyayensu sun mutu a sanadiyar wani mummunan ta'addanci da aka yi ko makamantansu, kuma ita gwamnati babu wani tsari, ba wata doka da gwamnati ta kai akan yadda za ta yi makoman waɗannan yara. Kamar su IDPs da muke da su, gashi nan ana faɗa a Maiduguri. Wanda suke IDP kamar ana samun yara, wasu suna musu ciki, suna aikowar ƴaƴa shegu, wasu ana musu fyaɗe, wasu sun koma barace-barace da talaje-talaje, suna zuwa ana samun su, ana ɓata su, wasu sun zama ƴan ta'adda don ba da suka iya. To wannan haƙƙi ne na gwamnati a samu dokoki wanda za su ba da makoma ga irin waɗannan mutane. Yanzu misali kwanan na samu flood wanda duk kashi 90 cikin 100 na wanda gidajensu suka rushe, gonakinsu ruwa ya cinye, talakawa ne. Kuma nan shi ne iya abin da suka dogara da shi. Kai za ka samu wani gidan ga daya wurin babansa ruwa ya rusa, ya koma makaranta, suna kwana a makarantun gwamnati, yara sun koma makaranta da gama hutu, an kore su a ciki, ina zai je? Ɗansa ina zai je? Ina zai samu inda ya makale ya rayu, ya taimaki ƴaƴansa, ya taimaki kansa? Balle gona ya lalace, gida ya rushe. Kuma babu wani tsari da gwamnatin nan ta kirkiro domin, ko wani tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce to idan mutum ya samu kansa a cikin wannan irin wannan al'amari, iya da wani tallafi na musamman. Gidanka ya faɗi, an yi an baka mayafi, kai me da shi? Ko gidanku ya faɗi, an yi haɗa ku sha biyar an baku rabin buhun shinkafa? To gaskiya kamar yadda shi Barista ya faɗa, gyaran kundin tsarin mulkin kansa ma akan zaɓi abubuwan da gwamnati da kuma 'yan siyasa suke da buƙata ne. Ya kamata a maida hankali a kan abun da ya shafi al'ummar ƙasa da ƙasar kanta. Amma dai su Barista ta yanda da ana ciwo da suke neman takara 2023 a wannan ƙasa Najeriya. Barista, ina tabbatar maka Najeriya ta gaban alhaji, domin ina da abubuwan da na tsara wadda tunanin ɗan Najeriya ba bai taɓa zuwa kansu ba, dan an yi su. Kamar maganar corruption, har yanzu ba wanda ya dauko hanyar fadin corruption, domin hana corruption ya samu dokar da ta hana corruption, har yanzu kuma babu doka guda ɗaya da za ta sa wanda zai corruption din ya ji tsoron yin corruption din, sai dai ya ji tsoron in yayi kara kama shi kar sunan sai baci. Amma ba wani hukunci, state hukunci da aka ce in an kama ka da corruption, kai kansila ne, kai civil servant ne, har kai shugaban kaza, babu wani tsari da aka wadan an ce ba ga corruption din ka gudu ba za ka sake dawo wurin ba ba wani tsari da aka na doka an kama ka da fiade wa ƴaƴan mutane ka musu fiade ko mace ko namiji ba wani spelled out doka da tsarin hukunci da za a maka shi yasa har yanzu abun ya gagara kullun karuwa yake yi to bayan sa tunda kai ka daga yau ka zama resource person dina tunda na ji kai wa kai rumbin ilimi ne akan harkokin doka zamu zo mu hada kai da irin ku mu ga yadda zamu mukawa abubuwan da shafi rayuwar inganta rayuwar Najeriya da ƴan Najeriya ta fuskan dokoki da ya shafi abubuwan da zai kawo sauyi da al'umma za ta ci moriyar sa amma gaskiya irin wannan abubuwan da ake magana yawanci sun shafi ƴan siyasa ne sun shafi gwamnati ne sun shafi bukatun wasu kalilan ne wanda ba su bi kashi 5 cikin 100 na ƴan Najeriya ba
dan ji to zan hada waɗansu tambayoyin wuri daya kamar menene ya kawo duk wannan tabarbarewa abubuwa da kuma tambayar da yayi ko da yake ya fita akan magana haƙƙin yara kanana da sauransu yanda ba a kula da su gwamnati ba ta kula da su to shi reno da tarbiyyar yara nauyi ne na al'umma gaba daya sashi na 21 na tsarin mulkin Najeriya ya ce dole mu gina tsari na zamantakewa mai girmama al'adunmu da asalinmu da tarbiyyarmu kuma sashi na 23 yace dole mu yi kokari mu yi abubuwa da za su gina mana da'a za su gina da'a kuma sashi na 24 yace to in an gina da'an nan sai a yi gina ta wajen taimaka ma gwamnati to ruhin siyasar ne da ake da shi wanda yake bai daidai da al'adunmu ba bai daidai da addinanmu ba bai daidai da tarihinmu ba ruhin siyasar da muke tafiyar da shi ta yanzu ruhin siyasa ne mun dauki tsarin siyasa na jari hujja ma'ana ka sa kuɗi domin ka farke riba a gaba shi yasa ya kamin ka tsaya takara sai kana da miliyoyi wasu jami'an ma sai kana da sama da miliyan 100 kamin ka iya a baka dama ka iya tsayawa takara maimakon a addinin mu an ce duk wanda ya ce maka bani shugabanci ka ku bashi ya kamata mu yi la'akari da waɗannan abubuwa kuma magana da ake da shi ta gina ƴan sandan jihohi ko ƴan sandan shiyoyi ko menene duka waɗannan abubuwa ne wanda yake siyasa ce aka shigo da ita magana ce ta yaro yana so ni ina so in ja wannan hada sai in sa yaro ya je ya taka a gare shi dan in samu dalilin shigowa tsakiya dan in samu shiga hada wannan ba wai ƴan sandan jihohi suke so ba saboda me duk gwamnatin da yake Najeriya a karkashin sashe na 153 sakin sashe na kadala mamba ne na majalisar tsaro mamba ne na hukumar ƴan sanda ta ƙasa kowane gwamna to me yasa a duk suna nan din ba su kawo ba kuma baya yiwuwa ka kikiro da wata hukuma ma'ana ƴan sandan jiha ko ƴan sandan shiya idan baka gyara sashe na 214 zuwa 218 ba dan nan ne duk hukumomin tsaro suke sai ka gyara tsarin mulki sai ka fito da majalisa tsaro ta shiya idan kuma misali ka dauki misali a matakun a matsayin misali wata majalisun dokokin jiha za ta yi musu kasafin kuɗi da za su yi amfani da shi wajen gudanar da ayyukansu tunda majalisa ce ta shiya tunda kuma a doka bamu da wata hukuma ta shiya tsarin mulki bai yadda da wannan ba to saboda haka me ya sanya suna zauna a wurin ba su kawo wannan shawara ba me yasa ba su kawo ingancin harkokin tsaro ba sai suka koma baya suka yi waɗannan abubuwa saboda haka duk wani abu wanda yake ya shafi ka kira shi na kabilanci ko ka kira shi na bangaren addini ko ka kira shi addini ma ai ana yaudaran mutane ne sashe na 10 na tsarin mulkin Najeriya ya ce babu addinin jiha kasa amma kuma muna da hukumomin addinai na zuwa aikin ibada muna bada muna amfani da addinan wasu a matsayin kalandar tsarin ranakunmu da watanninmu da shekarar mu muna kuma amfani da wannan muna bada hutu ga ranakun addini to saboda haka tsarin mulkin mu ya ce kar ka kawo wani tsarin abubuwa na gwamnati ka danganta shi da bangaranci ko yare ko addini ko kuma ka danganta shi da wannan mace ne wannan namiji ina gangarowa a tambaye ki kar ka danganta shi da wannan sashe na 14 da sashe na 15 da na 16 da na 17 da na 18 da na 20 da 21 da 23 da 24 sun yi haramci akan duk wani bambanci da za a nuna na jinsin mace ko namiji na jinsin kabila da kake da ita ko na jinsin addini ko na jinsin bangaranci da kake tafiya da shi to ƴan siyasa suna amfani da wannan tsare-tsare a matsayin makami domin su samu jama'a idan ka cire jam'iyyar PDP babu wata jam'iyya a Najeriya wadda a tsarin mulkin ta ko a tsarin mulkin Najeriya akai magana shiya ma da ake magana shiyoyi guda shida dinnan ai babu su haramtattu ne babu su a dokokin Najeriya jam'iyyar PDP ce ta bullo da wannan a shekara ta 2003 don ta samu saukin raba mukami a cikin jam'iyyarta APC kuma na hawa ta rungume abun ba tare da binciken cewa ba ya ma a doka ba lauyoyi dake ciki ba su ilmantar da ita ba aka bi abun har ana tsare-tsaren kasa to abun da yasa tsarin siyasar mu gaba daya yake kawo mana magani a matsaloli na harkokin tsaro da matsaloli na harkokin tattalin arziki da matsaloli na siyasa da zamantakewa shine saboda tsarin siyasar da ake yi yana da gibi akan ma'anar siyasa
da waɗannan bayanai na barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar akan tsarin siyasar kasar zamu dasa aya a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya